فيه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرياتا تبتا قال الله مدوك كنساركي ميكوا ميكومي وتسكي النعمة سا تغني الدامة سا yake ban tara yukan mu hadi zuwa ga wannan lokaci a wannan rana ta 27 ga watan Ramadan wata mai alfarma shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina domin ci gaba da tafsirin ayoyin Alkur'ani mai girma kira da amincin Allah su kara tabbata ga manzon tsira annabin rahma Muhammad ibn Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbai da mu'minai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin su bayan haka bi idnillahi ta'ala za mu ci gaba daga inda muka dasa aya a jiya cikin surat Hud aya ta 13
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim am yaquluna iftaran qul fa'tu bi'ashri suwarin ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون
الله تبارك وتعالى إن شوى أم يقولون افترى كوكما سوكا فري بند أبند سكا فأي كوكوا أبند سكي فأي نتشيوا دا أن سوكر تاردشي كسكا كوكما ونملائكا يزو أمطين نركيا Allah yake am yaquluna iftara ko kuma suna cewa ya kirkiri alqur'ani shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake kul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat yace ya malikin mu ka fada masa cewa ka kawo suroi goma watankwacin alqur'ani kirkirarru aka ce me yasa aka ce su kawo surori tunda suna tuhumar manzon Allah cewa kirkirar Qur'anin yayi to ai su ma larabawa ne ma'abota fasaha to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce kirkirar abu kaman wannan to su me ke hana su kirkirar kiransa idan zai yi ya zanto manzon Allah ne ya kirkiro kuma ɗan kuma ma'abota iya magana ne larabawa ne to su ma abu ne mai sauki idan da'awarsu na gaskiya ne cewa kirkira aka yi to ai ya kamata a ce akwai waɗanda za su iya kirkiran wani abu mai kama da shi wad'u man istata'tum min dunillah kuma a yayin da aka kalubalance su kirkiri watankwacin alqur'ani wadda ba za su taba iyawa ba Allah yace wad'u man istata'tum min dunillah kuma ku kira wadda kuke da ikon kiransa baitin Allah ma'ana an ba su daman su nemi taimakon kowa ne cikin mutane da aljan za su iya neman taimakon kowane ne domin su hada karfi da karfi wajen su iya kirkiran wani abu ne kama da mai kama da alqurani in kuntum sadiqin idan kun kasance masu gaskiya cikin da'awar ku cewa ma'aikinmu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kirkirar alqurani yayi to kuma sai ku kirkiro mu gani Allah yake fa illam yastajibu lakum
fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmi Allah fa'lamu annama unzila bi'ilmi Allah wa an la ilaha illa hu fa hal
in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmi Allah to idan suka ci amsawa wannan kalubalen da aka tura zuwa gare su cewa tunda su ma mahabbaci iya zance ne kuma qur'ani da rarrafi Allah ya saukar to ai abu mai sauki ne su ma sai su kirkire abu mai kama da shi idan sun kasance suna da gaskiya Allah yake fa illam yastajibu lakum idan ba su amsa wannan kalubalen ba na cewa su yadda za su kirkiro ba ta ba samu ba mutumin da ya karbi wannan kalubalen yace to eh ni ma bari in kirkiro irin maganganun da kake karantowa kake cewa maganar Allah ne ba ta ba samu mutumin da yayi yunkurin haka ba face musalimatul kazzab wadda daga ji kai ka san maganganu ne wadda kwata-kwata ko kusa ba su da shi da Qur'ani sannan shi Musailama shi kariyar da yake yi ba cewa yake yi shi ya kirkiro wayannan ayoyin da kuma shi ma ya zo yana karanta wayansu abubuwa wai ayoyi ne Allah ne ya sauka kaga shi kariyar an mai wahayi yake yi ba kirkira ba shi ba dan ba wai yake na kirkiro bane abu mai kawa da Qur'ani ba shi kawai wai zuzzuka ne na iska yake yi kuma yake kariyar cewa Allah ya ne Allah ya saukar mai yace fa illam yastajibu lakum idan suka ci amsawa yace fa'lamu annama unzila bi'ilmi Allah to ku sani ya kai ma'aikin mu da mu'minai ku sani cewa ba a saukar da alqur'ani ba face da sanin Allah face da sanin Allah face da ilimin Allah wa an la ilaha illa kuma ku sani cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah muka nana da cewa wannan shine fassara mafi inganci ga lafazin hailala cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah domin akwai abubuwan da ake bautawa wanda ba Allah ba amma kuma bauta da ake yi na menene na ƙarya ne ba na gaskiya bane bauta ibada na gaskiya baya tabbatuwa ga kowa ba cewa face Allah tabaraka wataala fa hal antum muslimun to shin ku za ku mika wuya za ku musulunta za ku mika wuya ga sakon da muka aikowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga shi an ga dubalance ku da kuka ce kirkirar qur'ani yayi aka ce kuma ku kirkiro wani abu mai kama da shi ko da ta kirkirowa to ya tabbata kenan cewa an saukar da alqur'ani ne da ilimin Allah kuma cewa Allah wanda aka saukar da alqur'ani da ilimin sa shi kadai ya tantance a bauta masa to bayan wannan ya tabbata shin za ku musulunta Allah tabaraka wa ta'ala sai ce man kana yuridu alhayata ad-dunya
man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha wa أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
الله تبارك وتعالى يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. دك ودا يزنتو يكفن شيء يريد الحياة الدنيا وزينتها أبن دي يقول نيما شيني رأيو الدنيا وزينتها تكورتا abubuwan adon duniya, abubuwan da ake yin tsawa da shi a duniya shi abinda hamminsa kenan bai da hammin lahira. Ba za ka taba ganin inda yake lissafin haduwa da Allah ba, ko kuwa inda yake lissafin yaya lahira za ta kasance ba. A'a, shi kawai yuridul hayatad dunya wa zinataha. Allah yake nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Yace za a cika wa wayannan mutanen wata duniya kadai suke so, za a cika musu aikin su a cikin duniya. Wa hum fiha la yubkhasun, kuma su ba za su kasance mutanen da aka regewa haƙƙin su ba. Ai la yubkhasun. ابن كثير رحمه الله تعالى يا رويتو تشيوى ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وارضاه يتشي ونن آية أن سوكت إذني في أهل الرياء akan ma'abota riya. Su Allah tabaraka wa ta'ala yake rufi ana. Su wane ne ma'abota riya? Mutanen da suke yi ba domin Allah ba, mutanen da suke yi domin a gani a yaba, mutanen da suke yi domin wata manufa ta duniya. Sun yi domin a yabe su, sun yi domin a biya su, sun yi domin su samu wani matsayi a tsakanin mutane, ko kuwa mutanen da idan aka binciki zukatansu babu lahira a ciki, babu lissafin lahira a cikin zukatansu kwata-kwata. To wayannan su ne mutanen da za su kasance ba su da rabo ranar tashin alkiyama. Allah ya kare mu. Imam al-Hakim cikin littafinsa al-Mustadrak ya rawaito wannan shahararren hadisin nan, wadda a cikin riwayar da al-Hakim ya kawo, Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu arda sai da ya suma sau uku kafin ya iya bada labarin hadisi. Domin a cikin abinda hadisin ya kunsa abu ne mai ban tsoro. Mutane ne awwalu man tusa'aru bihimun nar yawm al-qiyama, da su za a fara bude wutan jahannama ranar tashin al-qiyama. Me suka yi? Ba sata suka yi ba, ba zina suka yi ba, ba kisa suka yi ba, abubuwan da suka aikata ga baki ɗaya abubuwa ne masu kyau. Na farko qari'ul qur'an, makarancin alqur'ani. Aka ce malamai ga baki ɗaya bi athyafihim suna shigan cikin wannan ma'ana. Ranar tashin alqiyama Allah zai ce mai nani imtaka, na baka qur'ani, me kai da qur'ani? Zai ce ya Allah na karantar da mutane qur'ani domin neman yaddanka. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mai kazabta, wannan ganawa ne tsakanin bawa da ubangijinsa. Allah zai ce mai kai ƙarya, innama qara'ta liqala anka qari, kasan shi Allah baka boye mai abin da ke cikin zuciyarka. Aiko dan adam ne, zaka iya sitirta wani abu a zuciyarka, ka faɗi wani abin daban da harshenka, shi bai sanin abin da ke cikin zuciya. Amma shi Allah alimun bi zati surur, Allah zai ce ƙarya kai karatu ne ba domin komai ba, domin a ce qari wani masha Allah makarancin alqurani, wani masha Allah malami ne bi ma'anar kalima. In kana neman malami, ai in ka ga wani ka samu, domin haka kake yi. Allah ya ce abinda kai domin sa an riga an baka tun a duniya, domin haka a yau baka da lada wajen Allah. Allah sai ya umarni da shi a cikin wannan hadisin, aka ce za a kifatta fuskarsa a ƙasa. Idan aka kifatta fuskarsa a kan fuskarsa, za a ja shi a jefa a cikin wuta. Mutum na biyu, al-munfiq fi sabilillah. Munfiq fi sabilillah, mutumin da ke ciyarwa. Mu a hukuncinmu na tsakanin mutane, hukuncin da muke mai yana ciyarwa fi sabilillah, domin mu ai Allah bai kallafa mu da binciken niyyar mutane ba. Aiko haramun ne mutum ka kalli mutum da ba domin Allah yake yi ba, waye sanar da kai? Shin ka tsaga zuciyar shi ne? Kalle ka, ka gani wannan abu ne wanda yake Allah kadai yake tantancewa. To wannan mutumin a hukuncin da mutane suke mai a duniya, mai ciyar da dukiya ne fi sabilillah, ya shahara da haka. Ranar tashin alkiyama Allah ya ce mai, na arzutaka da dukiya mai yawa mai kai da ni'imata, ya ce ya Allah na taimaka wa bayinka, na ciyar da dukiyata fi sabilillah. Allah ya ce mai kadhabt, ƙarya kake. Innama anfaqta liqala anka munfiq, ka ciyar da dukiya ne ba domin komai ba, domin mutane su yaba su ce masha Allah. In dai maganan ciyar da dukiya fi sabilillah ne, ai sai zuwa ne abinda ake faɗi kenan, kuma abinda domin sa kai kenan. In aka faɗa kana jin daɗi, dan haka ai sakamakon da kai domin sa an riga an baka tun a duniya, dan haka a yau baka da lada a wajen Allah. Shi ma sai a yi umarni a kifatta fuskarsa a ƙasa, a ja shi a jefe shi cikin wuta. Mutum na uku shi ne alqatil fi sabilillah, shuja, mutumin da yake jarumi, wadda kowa na shaida a kan jarumtakarsa. Ka duba haɗarin da riya yake da shi ba, mutumin da zai shiga filin daga. Filin dagan nan rayuwarka kake ajiyewa ba, akwai yiwuwar abin da ya fi galaba shi ne cewa za a iya menene, za a iya kashe ka. Amma duk da haka mutum zai shiga filin daga, inda akwai yiwuwar a kashe shi ba, amma zai shigo da niyyar cewa yana son ya je ya taka rawan gani, domin idan aka gama yakin a ce ba ku ga wani ba, ai wani jarumi ne. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce na ni'imta ka, na sanya ka ka zanto jarumi, me kai da ni'imar Allah? Ya ce ya Allah, ni'imar da kamun na yi yaki fi sabilillahi, domin in ɗaukaka kalmarka. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mai kadhabta, ƙarya kai, innama qatalta liqala anka shuja'a, domin a ce jarumi. Abin da yasa ka shiga filin daga, ka taka rawar gani, lokacin da kake yi din kana yi ne a zuciyarka, niyyarka ba domin ka ɗaukaka kalmar Allah ba, ba domin ka samu yardan Allah ba, domin ka samu yabon mutane. Kun mutane sun riga sun yaba, ba shi kenan ba? Tunda mutane sun yaba, ai shi kenan, sai a kifanta fuskarsa, a ja shi a kan fuskarsa, a jefar da shi cikin wuta. Allah ya kare. Shi yasa yake da muhimmanci matuƙa mutum ya zanto yana kulawa da niyyarsa, yana kare niyyarsa, yana gujewa da niyyarsa daga abubuwan da za su iya bata shi na riya. Shi yasa za ka gani akwai daga cikin magabata, akwai daga cikin magabata wadda zai yi shekara da shekaru yana azumin nafila, iyalinsa ba ta sani ba, iyalinsa ba ta sani ba, domin zai ɗauki duk ran da zai a sallan azumin nafila zai ɗauki abincin karyawarsa ne ya fita da shi da safe ya yi sadaka a hanya. Haka yake azumin nafilarsa matarsa ma ba ta menene ba, ba ta sani ba. Shi yasa duk wani aikin da za a iya ɓoyewa, duk wani aiki na neman yardan Allah wanda za a iya yin shi a ɓoye, abin da ya fi falala shi ne a yi shi a me a ɓoye. Allahumma sai dai idan ya zama tilas, kamar sadaka misali, abin da ya fi falala shi ne yin shi a ɓoye, babu laifi a yi shi a sarari, musamman idan akwai maslaha cikin yin wannan aikin a fili. Wasu lokutan akwai maslaha wajen yin irin wannan aikin a fili, domin wasu su gani su menene, su gani su ma su koya. Wani idan kai a fili domin waɗansu su gani cewa kayi, sa'annan sanadiyar sun ga kayi din nan, su ma su samu menene, su samu ƙarfin gwiwan yi. A irin wannan halin yana da kyau mutum ya yi a menene, ya yi a fili. Amma idan al'amari ya kasance aka san haka, daga cikin kyautatawa da za ka yi wa kanka shi ne ka yi aikin alkhairi ba tare da wane ne ba, ba tare da kowa ya sani ba, ya zanto tsakaninka ne da Allah. Ya zanto akwai wani aiki na sirri wanda kake yi tsakaninka da Allah, babu bawa da ya sani, face kai. Kai kadai da kake yin aikin nan, kai kadai ka sani, sai dai Allah da kake yi domin neman yardarsa, shi kuma banda kai Allah ya sani. Amma mutane, matarka, ‘ya’yanka, aminanka, abokan hulɗanka, babu wanda ya sani. Zato kana da wani sirri wanda ke tsakaninka da Allah. Sa’annan yana daga ciki, zato mutum yana da tunanin lahira a zuciyarsa. Imam Sa'adi rahimahullah ta'ala yayi wani talibi mai ban tsoro karkashin wannan aya, yace mutumin da ya zanto shigarsa da fitowarsa duk inda ka hadu da shi, da daddare ko da rana, kullu iradatihi maqsuratun 'ala al-hayati ad-dunya, manufofinsa gabaki daya, manufofinsa gabaki ɗaya a kan rayuwar duniya. Ina za ka neman duniya? Daga ina ka fito neman duniya? Me kake yi neman duniya? Da kuma abin adon duniya daga cikin mata ko kuwa ‘ya’ya ko kuwa gwalagwalai da zinari ko kuwa abubuwan hawa ko kuwa yana son ya tara dabbobi ko yana son ya tara gonaki ko gidaje ko filaye, yanzu to shi ba za ka taɓa samunsa ba a wani lokaci da yake tunanin lahira ko kuwa yake lissafin lahira ko kuwa wani abu ya fito da shi, wannan abin da ya fito da shi manufarsa shi ne ya cimma lahira, ba za ka taɓa samun sa ba. Imam Sa'adi ya ce ولم يجعل لدار القرار من إرادته شيئا شيء تبسن ياوى دوما من جداد النش واتو الجنة أتكن نية سبين تقعي النية يأيوان أبو دومن نيوان الجنة با سيأتي فهذا لا يكون إلا كافرا يأتي وانن بازي يوى يكسن شيء باشي كافر yace wannan halin ba mutumin da zai kasance cikin wannan halin face kafir yace li'annahu law kana mu'minan yace domin shi idda ya kasance mu'mini ne la kana ma'ahu min al-iman la kana ma ma'ahu min al-iman yamna'uhu an takuna jami'a iradatihi lid-dari dunya yace da abin da yake da shi tare da shi na imani da ya hana shi ya zanto manubobin daga baki daya daga farko har karshe manubobi ne akan gidan duniya bal nafsu imanihi wama tayassara lahu min al-amali atharun min athari iradatihi ad-dar al-akhirah yace da mu'mini ne yace wannan imanin kadai ma da kuma abinda ake saukake mai na aikin alkhairi yace wannan kadai wato alama ce daga cikin alamomi da suke nufin cewa yana da nufin ya je ya ne yana da nufin ya samu lahira ba duniya kadai bace hannunsa ba to duk mutumin da duniya ta kasance hannunsa Allah tabaraka wataala yace za mu bashi sakamakon sa za mu cika mai aikin sa a duniya kamar yadda muka yi bayani a kwanakin baya cewa kafiri misali kafir wasu lokutan sai kaga kafiri amma kuma mutumin kirki gashi kafiri amma kai in dai adalci zaka yi dole ka kace mai mutumin kirki to domin mutumin kirkin ne to ko ba a samu mutanen kirki cikin kafirai ana samu to kafiri kuma mutumin kirki kirkin nan da yake yi shin da zai samu sakamakon wannan kirkin ranar tashi alkiyama aka ce tunda shi bai da lahira za a mai wafa'i game da wannan kirkin da yake yi tun a ina tun a duniya to hakan ma wannan mutumin da ba shi da manufar komai face duniya yace ai nu'tihim ma qusima lahum fi ummil kitabi min thawabid dunya abinda ma zamu bashi a duniya ba wai yawan hammin sa na duniya bane ba zai sa ya tara duniyan ba a abinda zai samu a duniya zai samu iya abinda aka rubuta mai ne cikin lawhul mahfuz na abinda zai samu a duniya wannan kuma rufi'at al-aqlam wa juffati as-suhuf wannan har ga dage algalami kuma a takaddun da aka yi rubutun sun riga sun menene sun riga sun bushe wannan shine abin da aka riga aka rubuta mai shekara 50 kafin a halittar mai da kasa iya wannan abin zai samu ba sa'annan Allah tabaraka wa ta'ala yace ula'ikal ladina laysa lahum fil akhirati illa an-nar yace wa'ancan su ne wadanda ba su da komai a lahira face ne face wuta Allah ya kare wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun kuma abinda suka aikata a duniya ya bace wa batilun ma kanu ya'malun kuma ayyukan da suka aikata a duniya ga baki daya batacce ne Allah tabaraka wa ta'ala ya kare na'am
faman kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu shahidun فلا تك في مريه منه
فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة الله تبارك وتعالى يكشن ومتمن دا يكسن شيء أكن حجة بيناني دا قوتم أبنججنسا ويتلوه شاهد منه سألنا وني واتو ميشيدا ينا بنسا daga wajensa malama suka ce menene shahidun min suka ce shine fitra da Allah tabaraka wataala ya halitta da mutane abu na farko bayyinatin min rabbi suka ce wannan shine qur'ani shin mutumin da ya kasance akan bin alqur'ani idan ka lura da ta'birin alqur'ani idan ana maganar shari'a Allah yana amfani ne da ala wadda yake nufin cewa maluma suka ce ishara zuwa ga cewa duk mutumin da Allah ya shiryar da shi to Allah ya daukaka shi idan ana maganar fata zaka ga ana amfani ne da fi dalalin mubi fi a ciki mana kamar yadda gadan an lullube shi cikin duhu ba zai taba ganin haske ba amma duk lokacin da aka yi magana shari'a sai kaga an ce akan shari'a Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mutumin da ya kasance akan hujja bayyananne aka ce hujja bayyananne shine Qur'ani wa yatluhu shahidun minhu kuma wani shaida daga gare shi yana bin shi wannan wanda yake kan shari'a din aka ce menene shahidin menene ba shaida din da ke gan shi aka ce shine fitra da Allah tabaraka wataala ya halicci mutane a kansa da kuma alkawarin da Allah yayi da mutane akan cewa san dukkan mu dinnan san muna gadan bayan nabiyullahi adam Allah tabaraka wataala ya dauki alkawari daga gare mu mun yi alkawarin cewa idan muka zo duniya za mu kadaita Allah ne da ibada da kuma hankali da Allah yake baiwa mutum yake sa ya gane gaskiya ya fahimci gaskiya ya bi gaskiya suka ce wannan shine shaida wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma sa'annan a gabanin alqur'ani akwai littafin Musa alaihi salatu wassalam imaman wa rahma wannan littafin abun koyi ne kuma rahama ce ga mutane to wayannan abubuwan duk mutumin da wayannan abubuwan suka hadu mai abubuwa uku qur'ani ga fitra da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta tare da shi wanda domin wannan fitran yake iya fahimtar alqur'ani ya ji qur'ani ya saurari qur'ani kuma ya yi imani sa'annan ga littafin nabiyullahi Musa wanda yake gaskata alqur'ani san kafin alqur'ani yazo at-taura ya bada labarin zuwan alqur'ani yace ulaika yu'minuna bihi mutanen da suke wayannan abubuwa guda uku suka jiru akan su sune suke yin imani da alqur'ani wa man yakfur bihi min al-ahzab fan-nar maw'idu duk wanda ya kafirce wa alqur'ani daga cikin kungiyoyi wadanda suke yin fito da sakon da Allah ya aiko manzansa da shi yace fannaru maw'idu wayannan wajen alkawarin su shine wuta fala takfi miryatin min domin haka karka kasance ya ma'aikin a cikin shakka ko kuwa fankwanto kane da qur'ani da muka saukar innal haqqu min rabbik domin lallai shi alqur'ani gaskiya ne daga wajen ubangijinka walakin aktharan nasi la yu'minu amma mafi yawa daga cikin mutane ba su yin imani me yasa ba su yin imani imma domin jahilci imma domin hasada imma domin taurin kai wani ba jahilci bane akwai wani malami wadda kullun idan na ganshi yana magana tausayin shi nake ji, domin daga ganin shi idan ka saurare shi zaka san cewa malami ne, zaka san cewa malami ne. Amma kuma zaka ga yana wahalar da kanshi, yana shan wahala, zaka ya zo bayanin wani abu, ga aya, ga hadisi, zai jawo ayar, ya jawo hadisin, amma domin wani abin da ke cikin zuciyarsa na sarrai, sai ka ga yana ta shan wahala, yana ta kokarin dai yawa ayar da hadisin kwaskwari ba, domin abin ya dace da mai da san zuciyarsa, domin abin ya dace da wata mazhaba, da wata tariqa wadda shi yake mene ne, yake ne. Wallahi duk lokacin da na ga shi kawai tausayin shi nake ji, dan zaka ga malami ne, wannan malami ne, daga jin shi zaka san wannan tarihi din na malami ne, malami ne wanda yake magana nan. Amma kuma sai ka dinga lura da cewa yana shan wahala wajen ya kaucewa gaskiyar da gashi nan a gaban shi, kuma zaka fahimci cewa ya fahimci gaskiya, kawai yana son ya menene, yana son ya kaucewa gaskiya. Domin kar ya fice daga mazhabarsa, Allah ya kare mu daga irin wannan sanzuciya. To babu mutumin da yake shan wahala kamar mutumin da Allah ya bashi ilimi, Allah ya bashi ilimi, amma kuma Allah ya jarabce shi, baya son ya yi aiki da ilimin, wahala ba kaɗan yake sha ba wallahi. Domin duk lokacin da yake yin wani abu akasin wannan ilimin, ilimin ba zai bar shi ba, ilimin zai dinga damunsa cewa ayar da ke cin karo da wannan abin, ayar ba za ta daina menene ba, mai maituwa a cikin zuciyarsa ba a lokacin da yake aikata sirrinsa din nan. Wannan hadisin da ya sani din, hadisin ba zai daina mai maituwa ba a cikin kansa a lokacin da yake aikata wannan abin da ke sabanin wannan hadisin. Kaga ko yana cin wahala ko? Allah ya kare mu daga irin wannan halin. Imma jahilci, jahilci yana hana mutum karɓan gaskiya, wasu lokutan yana hana mutum yin imani, hasada ma haba, gaskiya ya faɗa, amma kuma tunda shi ya faɗa ba za mu karɓa ba, kamar yadda Yahudawa suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hasada, suka ce ya za mu imani da wani annabi bayan kuma daga cikin Larabawa ya fito, mu za ba za mu bi Balarabe, ba za mu bi jagorancin Balarabe ba. Hasadan min inda kutse, wasu lokutan kuma taurin kai, ba jahilcin bane, ba hasadan bane, taurin kai shike sagawa. Allah yake wa man azlamu mimman iftara,
wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba, أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون.
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وانيني يكيش ظالمتي ونن ود يكركي برياق ألا شيخ قوة ظالمتي sun ya zauna babu kunya babu tsoro, ya kirkiri ƙarya ya danganta ƙaryar zuwa ga Allah, ya ce Allah ya shar'anta, wannan shine yana daga cikin nau'i na zalimci mafi girma. Wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba, ulaika wayannan waɗanda suke kirkirar ƙarya suke yin kage ga Allah suke kiro magana suke Allah ne ya faɗa Allah tabaraka wa ta'ala yace ulaika yu'raduna ala rabbihim ranar tashin alkiyama wayannan za a bujiro da su ga ubangijin su domin li yujazihim bi zulmi ya masu zakaiya akan zalimcin su zakaiyar da za su samu kuwa babu shakka hukuma ce mai tsanani a lokacin da Allah ya masa hukunci da hukuma ya kulu al-ashhad waɗanda suka shaida alladhina shahidu alayhim biftira'ihim wa kadhibihim waɗanda suka shaida wannan ƙaryar da suke wa Allah a duniya suke cewa wannan ƙarya yake wa Allah ba kar ku bi shi ƙarya yake kar ku bi shi ranar tashin alqiyama idan Allah ya fito da su shaidu din nan na duniya za su ce waɗannan ha'ula'ika ha'ula'il ladina kadabu ala rabbihim waɗannan su ne waɗanda suka yi wa ubangijin su ƙarya mutum ya rasa wanda zai yi wa kaji sai Allah amma wallahi akwai mutanen da hankalin su a kwance yake wallahi yanzu nan a nan yadda muke zaunan nan haka zai kalli fuskar mutanen a wajen yake kirkirar abin da yake faɗi kuma yana danganta shi zuwa ga Allah kuma yace Allah ne ya faɗa kuma ya fuska ba wannan zamanin kaɗai ba tun a zamanin da ana yin wannan daga cikin abubuwan da labarin da ake bayarwa game da al-wadda'un mutanen da suke yin wadu'in hadisi mutanen da suke sanya hadisi mawdu'i kaga daga cikin abubuwan da Allah yawa wannan addinin shine cewa Allah ya baiwa Qur'ani kariya ya baiwa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kariya daga baka iya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kariya face an gano cewa kai makaryaci ne wannan dole ne za a gane cewa kai makaryaci ne kuma zai bayyana ga duniya gabaki da yake wannan hadisin ƙarya ne daga cikin labarin da ake bayarwa game da masu wadu'in hadisi ta san yanzu idan ka ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ya aikata kaza Allah zai ba shi lada kaza da kaza da kaza da kaza me zaka fara tunani zaka fara tunanin menene yin wannan abu ko tunda an ce maka wane ne ya fada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to a zamanin da akwai mutumin da idan yazo ya kasa hajarsa na sayarwa ya sha rana bai yi ciniki ba kawai sai ya shela a kasuwar ya ce manzon Allah ya ce duk wanda ya fi waken nan irin na gari kaza irin waken da yake sayarwa duk mutumin da ya ci mudu biyu na waken nan Allah zai mai kaza da kaza da kaza zai kirkira hadisi kawai ya ce manzon Allah ya faɗi hadisi akan waken nan ko kuwa akan wani haja da yake sayarwa misali idan mutane suka ji wannan me zai faru sai kaga mutane sun yi yuu sun zo suna son su yi wannan waken da aka ce manzon Allah ne yake menene yace duk wanda ya ci mudu biyu sai kowa yake a auna mun mudu biyu auna mun kafin ka sani ya menene ya gama sayarwa to hakan nan na taba zuwa wani program da ake son a karbi kudi a hannun mutane akwai manya-manyan mutane a program din masu gudanar da program din dama yan bid'a amma wasu lokutan da idan aka gayyace ni irin wannan wajajen bana zuwa daga baya na canza ra'ayi sai zanto ina zuwa zan ji in jure abubuwan da za su yi har lokacin da microphone din zai dawo hannuna zan yi ta jurewa har lokacin da microphone din zai dawo hannuna. To idan microphone din ya dawo hannuna, ba dole bane wayannan abubuwan da suka yi ina wajen tabo su ba, ba zan tabo su ba. Na san wayansu abubuwa wadanda suka fi wayannan muni su zan dinga targeting. Duk da cewa da gangan su ma idan za su bani topic, sai su bani wani topic din da bai da alaka su a tunanin su, ba zan iya tabo wayannan abubuwan ba. Ni kuma na san ta yaya nake shigowa da wayannan abubuwan nan harbe su. A lokacin da tambayoyin mutane zai fito, sai fito ne akan abubuwan da malaman suke yi, akan wayannan abubuwan, wayannan abubuwan da na yi troubleshooting. Sai zanto kuma yanzu kaga tambaya akan mu aiko, yanzu kuma zan fashe koli na tunda tambaya akan mu. To a wannan zaman kawai sai aka ce mayafin rufan manzon Allah, mayafin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake menene, yake rufaji. Kai yanzu idan aka ce mayafin nan dai in tsakani da Allah gaskiya ne, ka zo ka tikaro da wani yana da mayafin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake da rai yake rufa da shi, ka tikaro da wani yana da wannan mayafin, yana son ya siya ba za ka, yana son ya siyar ba za ka siya ba, ko man tsaren sa kuwa za ka siya ko? A wannan wajen sai aka ce a wannan wajen akwai mayafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai aka ce to wa zai yi mayafin manzon Allah? An kawo shi a leda an lallube. Me ake son a yi a wajen? Ana son a karbi kuɗi. Mutane tara sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, mutane wallahi abriya, mutane innocent. Yata duk lokacin da naga tarin mutane masu yawa suna bin wani shedan wanda zai kai su jahannama ya ake, tausayin su nake ji wallahi, domin su amana suka bashi ne yi musu bayanin addinin Allah. Tsakanin su da Allah addini ne ya kawo su wayannan, suna son su yi addini ne, suna son su bi Allah, suna son su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suna son Allah, suna son manzon Allah. An kawo aka ce mayafin annabi, wa zai yi mayafin annabi? An karbi kuɗi a hannun wancan mai kuɗin, an karbi kuɗi a wajen can, an karbi kuɗi, an karbi kuɗi, sai da aka tara kuɗi sosai, sannan aka fito da abin da ke cikin ledan, ku ce menene? Qur'ani. Yanzu wannan akwai yaudara a cikin, babu yaudara, ni yaudara. So yaushe Qur'ani ya zama abin wargi? Mutanen da suke kirkirar kariya ga Allah, ranar tashin alkiyama za a kujuro da su. Mutanen da suka shaida kariyan sun ce za su za a gane su, ce wayannan su ne makaryata waɗanda suka yi wa Ubangijin su kariya. Allazina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin. Ku saurara, la'anar Allah, inuwar Allah ya tabbata ga azzalimai. Allazina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja, waɗanda suke katange hanyar Allah kuma suna neman hanyar da samu karkata, suna son su karkatar da mutane, ba su son mutane su gane. Domin idan mutane suka waye, kamar yadda nake faɗi kullum, idan mutane gabaki ɗayan su suka zama wayayyu na addini, za ka ga mutum ya waye, wayayye ne, zai iya operating ɗin Android phone, zai iya operating, zai iya shiga internet, zai iya yana iya yawo, ya tafi Turai, ya je ya dawo, ya yi kaza, ya yi kaza, amma kuma ba kawai ne idan aka zo addini. Da mutane gabaki ɗayansu za su waye, za ga wancan wayayyen ya yi yawo a duniya, zai yi wa PhD holder ne, a professor ne, a professional ne wanda ya kware a field ɗinsa, amma kuma za ka ga wani ba kawai, za ka ga ya je ya fata jeep ɗinsa a gabar wani rafi, ya naɗa wandansa, ya shiga rafin ya tsallake, aka ce a prof ina za ka, sai ce akwai wani da zan ji in gani a wajen can, shi kuma wancan ko bindiga ga saka mai ba zai iya rubuta sunan shi da ajami ba, wai ya je neman biyan bukata. Kaga wannan ai ba wayayye bane ko? Ba wayayye bane wannan, ba kawai wayayye shine wanda ya san yaya alaka tsakaninsa da ubangijinsa ya kamata ya kasance, yana iya munajatin Allah, yana da fahimtar addininsa. To wannan wayewan shine ba su san mutane waye. Wayabghunaha iwajan, suna son sabilullah ya zamanto miwaj, ya zamanto karkatacce. Wa hum bil akhirati hum kafirun, kuma game da lahira su masu kafirtawa ne, basu yadda da lahira ba. Allah tabaraka wa ta'ala yace ulaika lam yakunu mu'tazin,
ulaika lam yakunu mu'tazin min kullillah, ulaika lam yakunu mu'tazin bil ardh wa ma kana lahum
kana lahum min dunillahi min awliya, wayancan basu kasance mabuwaya a cikin kasa ba. Wama kana lahum min dunillahi, lokacin da suke kirkirar kariya ga Allah tabaraka wa ta'ala din nan, Allah tabaraka wa ta'ala ya masa istidraji ne, ba wai sun gagari Allah bane. Yace lam yakunu mu'tazina fil ard wama kana lahum min dunillahi min awliya, kuma basu kasance akwai suna da wani mai taimako face Allah ba. يضاعف لهم العذاب وان ننكى مس عذابا ني ران تاشن القيامه ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون الوقتين da suka kasance a duniya ba su iya sauraro malama suka ce ba wai domin sun kasance kurani bane amma kamar yadda muka fadi muka ce menene na taba bada misali yanzu idan aka ce gobe aka yi sanarwa a nan ne na ba da misali cewa a makaranta misali aka cewa ɗalibai gobe kar kowa ya zo makaranta, kar kowa ya zo makaranta gobe akwai hutu kuma dukkansu sun ji, amma kuma duk da hakan wayansu sun kama hanya sun menene sun tafi. Wayannan da suka tafi bayan sun ji sanarwan, menene amfanin jinsu? Babu amfani. Kaga sai ya zanto mutum yana ji ne, amma kuma ji da yake dan bai mai amfani, sai zanto babu bambanci tsakaninsa da wanda bai menene ba, da wanda bai ji ba kwata-kwata. Wama kanu yubsirun, sa'annan ba su kasance suna gani ba, ba wai sun kasance makafi ba ne, suna gani amma kuma ba su iya tantancewa tsakanin mai kyau da mara kyau, ba su iya jin gaskiya ya amfane su, ba su iya ganin gaskiya kuma ya amfane su. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وإن سوني وإن سكي حسار الرأي كنسو كما أبو بوان دسك كسن تيسنا كركرا نكريا الله تبارك وتعالى يفتي تغفريسو أرانا تاشي على القيامة. الله تبارك وتعالى يكي لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون يكي حقيقة. وإن للي أرانا اللاهرة باب ودي كيس حسارة su ne suka fi kowa hasara, masu kirkirar kariya ga Allah tabaraka wa ta'ala, masu katange mutane daga bin hanyar Allah tabaraka wa ta'ala, masu son hanyar Allah ya kasance karkatacce wayannan sune suka fi kowa hasara ranar tashin alkiyama innal ladina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun bayan Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani game da halin kafirai da ire-iren ayyukan da suke aikatawa na yin fito na fito da addinin Allah da sakon manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da kuma sakamakon da za su tantanta ranar tashin alkiyama sai ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati ke lallai waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka kyawawa wa akhbatu ila rabbihim kuma suka yi tawadu zuwa ga ubangijinsu kaga sun yi imani sun aikata ayyuka kyawawa kasancewan sun yi hakan bai sa sun kasance mutane mu'jabuna bi anfusihim ba masu ci da kansu duk mutumin da ya san Allah bai ji da kansa domin kai wani ibada kake yi wata irin sallah wani irin azumi wani irin zakka kake yi da har zaka dinga ganin ai kai kai wani abu har ya zanto kana da ɗagin kafada a kan me wai akan kai wani aiki na ibada to da kai aikin ibada wa kaiwa kaiwa kan gari aiko yanzu mutumin da yazo ya shiga masallaci lokacin da nafilfili ya halalta yayi ta yin nafila yayi ta yin nafila da ya gama nafilarsa sai ya hau kan titi yana sakama wannan kuma a ra'ayinku ya kuke gani ya kamata a yi da shi a kai shi hazimin mawo kaza ko ya ga shi to wannan sakamakon da kike na menene yake kai nafila ba raka'a kaza nayi ba to ya kamata ku ce a taimaka wa irin wannan a kai shi hazimin mawo kaza dan ya hau kaza sannan zaka lura da cewa duk inda Allah ya ambaci imani zaka ga ya ambato menene aiki yau akwai mutane da suke ganin ai su musulmai ne shikenan jawadarin kanka kake yi imaninka bai da amfani idan kana da imani da gaske zaka aikata ayyukan da Allah ya umarci mu'minai da aikatawa dan haka duk inda kaga an ambaci imani sai kaga an ambiyo imanin da menene da aiki don bai yiwa mutum ya ce yana da imani amma kuma bai yin aikin masu imani waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka kyawawa kuma suka yi kankan da kai suka yi tawalu ga ubangijinsu ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun wa'annan sune ma'abuta aljanna Allah ya sa muna cikin su hum fiha khalidun za su dawwama a cikin ta Allah tabaraka wa ta'ala yake masalul fariqaini kal a'ma wal basir yake misalin wa'annan da wa'annan da muka faɗi sakamakon su muka ce su ne za su kasance mutanen da suka fi kowa hasara ranar tashin alkiyama da wa'annan da muka ce sakamakon su aljanna za su dawwama a cikin ta Allah yake to kwatankwacin su matsalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basir was sami' kwatankwacin al a'ma makaho ne wal asam da kurma wal basir was sami' da kuma mai gani da mai ji da makaho da kurma da mai gani da mai ji kaga wayannan dabbobin hududun nan suna muqabalan juna ko kaga idan ka samu makaho zaka samu mai gani in ka samu kurma zaka samu in ka samu makaho zaka samu mai gani in ka samu kurma zaka samu mai ci yace to kwatankwacin wayannan mutane biyu mu'minai da kuma kafirai yace masalul fariqaini kal a'ma wal asam wal basir was sami' yace kwatankwacin su kwatankwacin makaho ne da kurma da mai gani da mai ci yace hal yastawiyani matala shin ana iya hada su cikin kwatance ka hada mai gani da makaho ka hada mai ji da kurma kaga ba su haduwa yace afala tadhakkaru shin ku ba ku tunani shin ku ba za ku tuna ba za ku tuna wayannan abubuwan da Allah tabaraka wataala yake kiran ku zuwa a gare shi bila akari da shi ku dawo cikin hayyacinku ku yi imani da Allah ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ba mun kawo har zuwa nan ne domin mu tsaya a gaban da Allah tabaraka wa ta'ala yake magana ɗan aljanna tafa'ulan don mu yi tafa'uli da shi kuma mu roki Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance cikin cikin daga cikin ayyan aljanna. A nan zamu dafa aya bi idnillah tabaraka wa ta'ala wallahu ta'ala a'lam. Wa'annan a cikin abin da ya shafi haƙƙin Allah, abu na farko da za a duba cikin ayyukan bawa shine sallah, shine abu na farko. Amma ai kamar yadda muka faɗa, muka ce ba za a tashi bincikan sallan mutum ba sai idan yana da foundation ɗin da zai sa ya ma iya yin sallan, ko ma'ana mutumin da ya mutu akan shirka amma yana yin sallah, amma yana daddana shirka har ya zo mutu akan shirka, ka ga zancen a duba sallarsa ma bai menene ba, bai taso ba, shi kawai ya yi exercise ne da bai bauta wa Allah ba yi wannan. So amma mutumin da yake da imani, abu na farko da za a duba shi ne sallah cikin abin da ya shafi haƙƙin Allah. Amma abin da ya shafi haƙƙin mutane, abu na farko da za a yi lissafi a kansa shi ne menene, shi ne mutanen da suka yi kisa ba tare da haƙƙi ba, haƙƙin mutane shiri da shiri za a fara. Tayyib, mutumin da baya wasa da sallah akan lokaci amma kuma yana aikata kaba'iran zunubai, to sallarsa akwai alaman tambaya. Kaba'irai ba ka ce, to bari tabbatar muku da cewa kiyaye sallah da kaba'irai ba su haduwa, ba su haduwa. Kana kiyaye sallah sa'annan kaba'irin zunubai suna tare da kai, ka binciki sallar da kake yi, ka binciki irin kallon sallar da kake yi. Wala Allah ba sallar kake yi ba, wala Allah sallan ma na daga cikin kaba'irin zunuban da kake aikatawa ne, domin Allah tabaraka wa ta'ala yake mana inna salata tanha 'anil fahsha, sallah tana hana al-fahsha da munkari. Da haka duk mutumin da ya tsinci kanshi cikin irin wannan halin, to sai ya binciki kansa, ya binciki sallar da yake yi, ya binciki sallar da yake yi, sai iya yiwuwa yana tafiye da fushin Allah da wayannan abubuwa guda biyu, don Allah ba zai haɗa wa bawansa ba. Idan ka ga wayannan abubuwa guda biyu din sun haɗu maka, to sallah ba ta amfana ka kenan, sallah ba ta amfana ka kenan. Da haka mutum ya binciki sallarsa, sa'annan idan mutum yana kiyaye lokutan sallah kuma Allah ya jarabce shi da wa'insu abubuwa da yake yi na zunubai, wa'innan zunuban da muke aikatawa gabaki ɗayansu suna karkashin abin da ake cewa tahtul mashi'a, suna karkashin mashi'ar Allah tabaraka wa ta'ala, in ya ga dama ya azabtar da bayinsa akan wa'innan zunuban idan sun kasance haƙƙin Allah ne, in ya ga dama kuma ya menene ya yafe. Amma haƙƙin mutane, Allah tabaraka wa ta'ala zai kwatan wa mutane haƙƙinsu sai dai a wajajen da idan Allah ya ga dama har ila yau, kamar yadda muka yi bayani a baya, Allah tabaraka wa ta'ala yana iya sulhuntawa tsakanin mutane waɗanda suke da haƙƙi akan juna. Amma kuma zai wa wanda zai yafe haƙƙinsa akan wani ɗin nan zai mai sakayya, wallahu ta'ala a'lam. Ko kuma Allah yake mai ban gane, idan yayi aiki dariya ya fara aiki da ikhlasi, ko yana cikin yin aikin sai riya ya ratsa aikin, ko tambayan kenan sai karanta mu gani da alaman abin da ya kamata ya fara da shi da shi ya kawo a ƙarshe da alaman abin da ya kamata ya fara da shi da shi ya kawo a alhayyata idan mutum yayi riya a cikin aiki aikin ya faɗi an fahimci wannan amma idan mutum ya fara aiki mutum da ma aikinsa domin riya yayi initiate din aikin kan farko wannan aikin automatically ba ta ce ne amma mutumin da ya fara aiki tsakaninsa da Allah domin Allah yake yi amma along the line sai ya fara samun wasuwasi na menene na riya maluma suka ce kar ya sallama wa riya yayi mujahadatun nafs yayi iya iyawarsa domin aiki na riya yana cikin gina ne a zuciya yake yi yayi iya iyawarsa wajen menene wajen tunkuɗe riya kar yayi istislami ga riya ya iya iya wasu wajen tunkuɗe riya to wannan ana kyautata mai a fata na cewa Allah tabaraka wataala zai karbi aikin sa kuma ya yafe mai abin da ya faru da shi na riya muddin bai istirsali cikin riyan ba kuma wannan mutumin da ake bada labarin sa da wani zai ganci yana kyautata sallah yana kyautata sallah sai ya ce mai masha Allah ji wannan yadda yake kyautata sallah sai ya ce mai hatta azumi ma fa ina yi to kaga ya bata abubuwa biyu ya bata sallah da magana ya bata azumi da menene da riya to idan mutum riya zai shigo irin wannan idan ka zo kana abun ka tsakaninka da Allah kana karanta qur'aninka wani zai zo yace kai masha Allah kaji wani karatu qur'ani nake ji ta can kuma kaji abinda zaka yi a wannan halin kai isti'aza kar ka rage murya kar ka daina karatu ji a'udhu billahi ka daina karatu qur'ani to shedan ya cin ma wani buri kenan shi da ma bai san a cigaba da karatu ko shedan ya cin ma wani buri kenan ka cigaba da karatu ka nemi tsarin shedan daga riya ya shiga menene ya shiga aikin sa'annan ba laifi bane idan mutum aikin sa a cikin abin da ya bayyana a gare mu yana da abubuwa masu kyau da yake aikatawa misali mu'amala ne kyau alik masha Allah wani mu'amala Allah ya taimake shi yana da mu'amala ne kyau makwabtansa suna yabawa ai wani addini masha Allah ai wani abu kaza masha Allah shi idan ana faɗin wannan zai bata aikin wanda ake faɗin haka a kansa ne zai batawa sai dai idan aikin dama domin waɗancan maganganun da yabo aka yi menene aka yi su amma idan ba domin waɗancan maganganun aka yi su ba mutane sai suke faɗi bal akwai asar da suke nuni da cewa wannan shine ajilu bushra mu'min wato bushara ce na gaggawa da Allah yake wa mu'minai tun suna duniya amma mutum ya guji wato shigar rudu da yaudara ta hanyar wayancin abubuwan da mutane za su dinga faɗi akan wani abin da yake yi wanda ya zanto mai kyau wanda asalin abin ba yayi bane domin mutane su yaba yayi ne domin Allah tabaraka wataala ya mai sakayya na daga karshe muna tunawa juna wannan farilla na zakatul fitr wanda Allah tabaraka wataala ta kan harshen manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya wajabtawa mu'minai maza da mata da yara wai maluma suka ce ma mace mai juna biyu wannan abin da ke cikin mahaifa shi ma ana menene ana fitar mai mustahabbi ne shi ma a fitar mai da wato zakatul fitr sai dai ne akan kowane mutum daya Allah tabaraka wataala ya yassare mana wannan ana fitarwa kafin a tafi menene kafin a tafi idi kuma yana zanto kafara ga kananan kurakurai da muka aikata a cikin watan Ramadan muna roƙon Allah tabaraka wataala ya dakatar da mu kuma ya karba mana sa'annan muna wa bayin Allah da suka dauki nauyin tsara wannan tafsirin muna musu godiya wannan platform din da muke wannan tafsirin da shi platform ne na jama'atul izaratul bid'a wa iqamatus sunna wadda suka ga cancantan mu na mu zo mu yi tafsiri a wannan waje wadda yake nasu muna roƙon Allah tabaraka wataala ya saka musu da alkhairi akan kyautar da zato da suka yi mana muna roƙon Allah tabaraka wataala ya sa mu fi yadda mutane suke mana zato na alkhairi ya sa mu fi hakan a mizanin Allah wannan masallacin da muke ciki wayansu bayan Allah ne suka yi sanadiyar aka samu da samar da wannan wajen ake yin ibada a ciki ake yin sallah a ciki duk mutumin da yake da wani gudunmawa da yayi wajen kyautata wannan wajen wajen samar da filin nan wajen gina wajen nan wajen kyautata wajen nan da ake yi har yau da kullun muna roƙon Allah tabaraka wataala ya masa sakayya na alkai akwai saka karatun da ake yi Africa TV 3 waɗanda suka dau nauyin wannan ma Allah tabaraka wataala ya saka musu da alkai da saka karatun da ake yi a gidan radio ina ganin MBS ko waɗanda suka dauki wannan nauyin Allah tabaraka wataala ya saka musu da alkai mu ma da muke zuwa wannan waje tun farkon Ramadana har zuwa yau rana ta 27 domin sauraron wannan tafsirin muna roƙon Allah tabaraka wataala ya saka mana da alkai al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala yana cewa khairun nasi laka man makkanaka min nafsihi litazra fi khaira yake mafi amfanin mutane a gare ka sune mutanen da suka bayar da kansu domin ka shuka alkhairi a zakatansu yake mutanen da suka fi amfani a gare ka kenan mutumin da ya bayar da kansa yake gani nan ka shuka alkhairi a zuciyata wannan mutumin shine mutumin da yafi amfani a gare ka a duniya gabaki daya ina roƙon Allah tabaraka wataala ya sa ku kasance daga cikin mutane da suka fi amfani ga mutane domin zuwanku yana karfafa mu la shakka kuma yana kawata wajen nan kuma yana daga cikin abubuwan da yake ba mu karfin gwiwan idan aka tashi karatu yau mu samu karfin gwiwan dawowa domin muna da tabbacin cewa akwai mutanen da suka bada kansu suke son a shuka alkhairi a zakatansu muna roƙon Allah tabaraka wataala wayannan abubuwan da muka yi ta fadi tun farkon Ramadana har zuwa wannan lokaci Allah tabaraka wataala ya sa zama hujja a gare mu ba hujja akan mu ba muna roƙon Allah tabaraka wataala ya dakatar da mu ya bamu daman aiwatar da wayannan abubuwan da muka saurara na fassarar alqur'ani mu aiwatar da su a aikace a cikin rayuwar mu na yau da kullum sa'annan muna neman abuwa daga mutane gabaki daya idan akwai wani abun da muka faɗa wanda ya tsotsawa wani rai ba da gangan bane ba manufan mu bane mu fata wani rai idan akwai wani abun da muka faɗa cikin fushi da magamacin hakan duk muna yi ne domin so da kauna da muke da shi ga juna domin so da kauna da muke da shi ga musulmai gabaki daya akan dukkan mu dawo mu hade mu zanto mutanen da suke wa Allah biyayya akan tabbacin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam muna roƙon Allah tabaraka wataala ya tabbatar da mu akan daidai har zuwa lokacin da zamu koma a gare shi muna roƙon Allah tabaraka wataala ya arzuta mu da ilimi da kuma fahimtar addini wanda ya dace da karatun manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam muna roƙon Allah tabaraka wataala ya arzuta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa ƴaƴan uwa Ramadana bai kare ba Ramadana sauran din ma kwana biyu ko kuwa kwana nawa ko kuwa kwana uku domin haka mafi yawan lokuta zaka ga mutane musamman idan aka wuce daren 27 sai kaga abin da yake faruwa shine ana bazuwa a kasuwanni musamman mata ta siyo hijabin ta amma tana neman ta siyo jaka to match amma ba ta riga ta samu takalmi to match ba suna nan suna yawo a kasuwanni waɗannan lokuta ne waɗanda suka fi tsada a rayuwar mu dan haka Ramadanan bai kare ba faralan har yanzu yana nan har sai lokacin da muka ji labarin an game an ga wata domin haka mu ci gaba da dagewa muna roƙon Allah tabaraka wataala waɗannan kwanaki da suka rage cikin wata Ramadana ya datar da mu zuwa ga aikata ayyuka kyawawa muna roƙon Allah tabaraka wataala ya sa mun kasance daga cikin bayinsa waɗanda aka riga aka rubuta sunan su waɗanda suka suka shiga aljanna muna roƙon Allah tabaraka wataala bukatunmu na alkhairi ya biya mana su gabaki daya muna roƙon Allah tabaraka wataala mamatanmu waɗanda suka koma zuwa gare shi ya gafarta musu ya kai haske kaburburansu ya wanke su daga kurakuransu kamar yadda yake wanke ake wanke wato far tufafi daga datti muna roƙon Allah tabaraka wataala idan namu lokaci yayi ya arzuta mu da kalmatu shahada muna roƙon ka ya Allah tabaraka wataala ka arzuta mu da jannatul firdaus al'a ka kai mu makaftakan manzanka sallallahu ta'ala alaihi wa sallam cikin jannatul firdaus muna roƙon Allah tabaraka wataala ya kai mu makaftakan manzansa cikin jannatul firdaus al'a ya Allah wannan abu ne wanda ba zai gagare ka ba ya Allah ka mana haka cikin falalanka ya Allah ka mana haka cikin falalanka a yadda zamu bar wannan wajen tafsirin yau a wannan wajen ya Allah tabaraka wataala ka sa bar mu wajen nan da daga haduwa a lokutan da muka saba haduwa ka sa bari ne wanda zamu bari daga wani aikin alkhairi zuwa wayansu ayyukan alkhairin ya Allah kar ka sa a tsinci daya daga cikin mu cikin aikata shari ya Allah kar ka sa a tsinci daya daga cikin mu cikin aikata shari ya Allah abubuwan da muka gujewa sanadiyar cikowar ramadana ya Allah ka tsare mu daga komawa a gare su bayan watan ramadana ya Allah ka tsare mu daga komawa a gare su bayan watan ramadana ya Allah ka tabbatar da daga mu akan wannan addinin har zuwa lokacin da zamu koma a gare ka subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk